من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da wannan marece na asabar biyu ga watan Rajab Jumada biyu ga watan Jumada al-ula a shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 26 ga watan 11 a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga Masjidul Qur'an wanda ke unguwar Bacirawa a birnin Kano in ba manta ba muna karatu cikin Kitabul Hajj yau insha Allah zamu darasi na 161 muna karatu cikin Kitabul Hajj makon da ya gabata mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 869 haka ne da haka yau zamu tashi farkon babi babu targhibi fi sukunal madina was-sabri ala la'wa'iha babin da yake bayani akan kwadaitarwa akan zaman madina da kuma yin hakuri akan laulayenta mana zama a madina yana da falala yana da daraja yana da martaba a matsayin ka na mai hankali ko ba aya ba hadisi ka san zaman Madina yana da kyau ta yaya tunda annabi yana wajen manzo Allah ya zauna a garin to ko duk garin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ai ko za a so a zauna a garin domin dukkanin wani alkhairi za a same shi a tattare da garin sakamakon zaman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wajen to da ka Madina ana so mutum in ya samu dama ya zauna a ita to sannan Madina tana da cututtuka a wancan lokaci galibi duk bako in yaje Madina sai yayi rashin lafiya to da haka wannan rashin lafiyar ka daure ka jure kada su kore ka ko ya saka kosa ka bar garin daman ita da shi dadi ba a samun sa da me ba a samun sa a cikin sauki hadisi mai lamba ta 870 daidai حديث عائشة رضي الله عنها حديث أن عائشة أور مؤمنين الله يكرم تيدا قالت تشي قال النبي صلى الله عليه وسلم مزن الله صلى الله عليه وسلم آياتي اللهم حبب إلينا المدينة الله كسن يامن سم مدينة إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما حببت إلينا مكة أو أشد kamar yadda ka sa mana san makka ko ma sama da haka annabi yana roƙon Allah ya sanya masa san garin Madina kamar yadda bayani ya gabata a darussan da suka shude san gari mutum ya so garin su ko ya so inda yake rayuwa inda yake samun arziki inda yake gudanar da al'amuran sa na yau da kullun wannan addini ne kuma san ba kawai a baki ba tare da fatan alkhairi tare da yiwa garin addu'o'i tare da gujewa haifar da dukkan wata fitina a garin to wannan shine abin da addinin musulunci ya koyar addinin musulunci bai yadda ba da kaki garin ku ka zama kullun ba ka yiwa garin fatan alkhairi ka zama dan tabare irin yadda nake fada nake nanatawa ƴan Najeriya muka zama ƴan tabare game da kasar mu ba mai mata fatan alkhairi ba ma santa ba ma kaunarta kowa dan tawargaje ne wanda wannan ya bambanta da dukkan al'adun mafi yawan mutanen duniya duk wani mutumin duniya da ka gamu da shi zaka ga farkon abin da yake so yake kauna kasar sa amma mu ko zaka ga da yawan musabanin haka ne to da haka mu sani wannan abin da muke yi ba daidai bane musamman a matsayin mu na musulmi musulunci ya koyar da san kasa ya koyar da kishinta shi yasa manzo Allah yakan yi wa Madina addu'o'i kamar yadda yake cewa Ibrahim ma yayi wa Makka addu'o'i, wanda idan ka bibiya manzala ba a Madina aka haife shi ba, amma nan Allah ya kaddara masa rayuwa, shi yasa yake son ta yake mata fatan alkhairi. Annabi Ibrahim ba a Makka aka haife shi ba, amma da yake nan Allah ya kaddara wa ya dansa Isma'il da matarsa Hajar su rayu, sai yake son garin. Daka kaga in kaki garin da kake rayuwa a ciki, garin da ƴaƴanka suke rayuwa a ciki, iyalanka suke rayuwa a ciki, aka hada baki da kai a ci amanar garin, to me kai kenan? Kanka ka ci amana, iyalanka ka ci amana, domin duk wani sharri da ya taso akan ku zai kare ko akan su zai kare. Shi yasa zaka ga a wata hikima ana cewa hubbul watani minal iman, ba hadisi bane wannan, amma hikima ce ta Larabawa. San kasa yana daga cikin imani kwarai. Wannan in baka ce annabi ne ya faɗa ba, baka yi laifi ba, ma'anar daidai ne. Manzo Allah yana son ƙasarsa, kuma yana son duk inda Allah ya kaddara masa rayuwa. Wan qulhumaha ila aljuhfa, kuma annabi ya ce ya Allah ka ɗauke zazzabin masassaran Madina ka kai shi Juhfa. Juhfa shi ne miƙatin mutanen Misra a wancan lokacin, sansani ne wajen na Yahudawa. Da shi ne annabi yake addu'a, Allah zazzabin da ake fama da shi a Madina ka ɗauke shi kamar da shi Juhfa, ma'ana garin Yahudawa, garin makiya Allah. Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina, Allah kai mana albarka cikin mudunmu, karamin kwanan awo kenan ko, wa sa'ina da kuma babban kwanan awonmu. Sa'i shine mudun nabi hudu, mudun nabi kuma shine daidai cikin tafin mutum mai matsakaicin halitta. Idan ya hada tafinsa haka biyu, cikinsa ɗaya shine mudun nabi, mutumin da ba mai girman jiki ba, irin masu kamfata-kamfatan tafin nan, sannan kuma ba wada ba, mai tsukakken hannu, madaidaici. To in yayi haka ya cika hannunsa, shine mudun nabi ɗaya. To mudun nabi hudu kuma shi yake ba da sa'i ɗaya. Da haka mutanen Madina suna awo da mudu, kuma suna awo da sa'i, ma'ana karamin kwanan awo da babban kwanan awo. Manzo Allah ya ce Allah kai mana albarka cikin ƙananan kwanukan awonmu da kuma manyan kwanukan awonmu, yana nufin na 'yan Madina. Abinda wannan yake nunawa, kai ma kai wa garinku addu'a. Manzo Allah wannan shine abin da ya koyar, ba wai ana nufin yanzu kai ma kai taiwa Madina addu'a ba. Yawan Madina ko kai addu'a ko kai addu'a, an sha gabanka, manzo Allah ya riga ya yi. To amma darasin da ake koyarwa shine yadda annabi ya takwararawa Madina addu'a, kai ma ka rinka garinku addu'a. In dan cirani ne kai a gari, kai ma kai taiwa garin mai addu'a, saboda nan ne wajen neman arzikinka, nan Allah ya kaddara maka ka rayu. In garin ya kama da wuta, ina zaka je? To kaga ire-iren waɗannan nassosi na shari'a da makamantansu su ne za su nuna maka babu zanga-zanga a musulunci, domin ita zanga-zanga rusa gari ce, da an fara ta an ƙona can, an fasa can, an lalata can. To kai garin da aka ce kai wa addu'a, kuma za ka koma kana fasa shi? Kaga kai kishiyar abin da musulunci ya umarce ka da shi. Shi yasa ba za ka taɓa jin malaman musulunci duk rintsin da aka shiga suna cewa mutane su yi zanga-zanga ba. Asali zanga-zanga Turawa suka kawo ta, ɗabi'a ce ta arna, su sukan iya yi su wanye lafiya. Amma mu cikin kaso 100 na zanga-zangar da ake yi a Afirka, kai har a Turai ɗin ma da wuya ne kaga an wanye lafiya. Da wuya a ce ko za a ce wani peaceful protest, wai zanga-zangar lumana, ƙarya ne, ba wata zanga-zangar lumana. Ka taba jin an ce zagin lumana? Faɗan lumana? Shi asalin faɗa kwata-kwata, babu maganar lumana a cikinsa. Allah ya sa mu dace. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitabud Da'awat, babu addu'a bi raf'il waba wal waja. Babu siyanati al-Madinati min dukhuli at-ta'un wad-dajjal ilayha. Babin da yake bayani akan yadda Allah zai tsara Madina daga shigar annoba da kuma dujal cikin ta. An gane ko? Idan ƙarshen duniya ya yi, dujal zai bayyana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya ba ta taɓa ganin bala'in da za ta gani ba irin na bayyanar dujal. Ruwan tufana da aka yi bai kai dujal ba, duk wata girgizar ƙasa da ake da, duk wani bama-bamai da suke tashi da, duk wata ambaliyar ruwa, bala'in ta bai kai dujal ba. yadda zaka gane shine duk wata musiba in ta faru a duniya in ta mutu ce iya mutuwar shikenan shi ko dan adam ko ya mutu cikin wata annoba ko ya mutu ta hanyar an kashe shi ko ta hanyar hadarin mota ko girgizar kasa ko ambaliyar ruwa dama dai zai mutu wa man lam yamut bis sayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal maut wahid wanda bai mutu da takobi ba ma zai mutu da wani abu in baka mutu da rashin lafiya ba ka mutu da koshi ko ba haka ba ka kwanta ma salin alin a ce da kai a ce ka mutu to ita mutuwa dole ce da haka mutuwar ba ita ce abin tsoro ba me abin tsoro cikawa ba imani to shi dujal yadda zai kawo duniya shine raba mutane da imani yanzu dan bam ya fashe da kai ka mutu sai me in dai kana da imani baka da matsala baka da matsala dan wani ya kashe ka baka da damuwa in dai me da imani wannan shine abin da Khubayb ya faɗa lokacin da mutanen Makka suka kama shi za su kashe shi yace walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi janbin kana lillahi masra'i wa zalika fi zati alilahi wa in yasha yubarik ala awsali shulum min mazai yace ni fa ba ni da damuwa in dai zan mutu musulmi ko ma ta yaya mutuwar ta zo ita ta ta rage wa kanta amma dai in dai zan mutu da imani fa lillahi alhamdu wannan shine ribar rayuwa shi yasa Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum duk yadda za a kada a raya ka tabbatar ka mutu musulmi to shine ribar ka sawa'an hadarin mota kai sawa'an ruwa ne ya cinye ka ko ma menene in dai ka mutu musulmi baka da matsala ba kai asara ba shi wannan gangar jikin da kake gani kamar kwalin biskit ne da an zare biskit din me ya amfanin kwalin bai da amfani shi imanin shine biskit din shine abun so din idan aka zare aka yadda katan din sai me ba na abu ko kai yanzu na zare biskit sai na baka leda me zaka yi da ita me ya amfanin ta to haka gangar jikin dan adam take shi yasa duk kimar mutum duk darajar sa da ya mutu gona za a kai shi aje a tona rami abin ne saboda wannan shine gatan ita gangar jikin abatta can in wacce Allah ya kaddara tsutsa ta ci ne ta ci in wanda Allah ya kaddara ba za ta ci bane ba za a ci bane abatta a can ta bushe ta ragargaje ta lalace amma shi ran an dauke shi an yi sama da shi in ni mai imani ne in kafuri ne an yi wuta da shi daren yanzu ake mu'amala ba da gangar jikin ba gangar jikin an gama da ita an yadda ita yanzu in dadi za a ji yadda shi ran ne yake jin dadi in azaba za a yi masa ran ne zai sha azabar an gane ko
ba da lada
to daka dujal shine sharru ga'ibin yuntazar mafi sharrin bakon da ake jiran zuwan sa kuma bai zo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wani annabi da Allah ya aika face sai da ya gaya masa ka ja kunnan mutananka akan dujal ka ja kunnan mutananka akan dujal ban taba saukar da bala'in da ya kai shi ba ban taba saukar da hadarin da ya kai shi ba to cikin alfarmar Allah zai tsare Madina saboda kasantuwar manzo Allah yana cikin ta dujal ba zai shiga ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk duniya ba garin da ba zai je ba hakkano sai ya zo saboda akwai raban sa sai ya zo ya diba amma ba zai je Makka ba ba zai je Madina ba amma da shaidar manzo Allah ko ina zai je zai je Kaulaha ko ba zai je ba zai zo Kano ba ko ina zai je Makka da Madina ne kawai ba zai je ba to yanzu ko da wannan bai isa ka gane cewa gwanda kai ta zuwa Madina ba amma tsautsayi ne ka mutu a can in ka mutu a can kai sa'a shikenan kun rabu da dujal sai dai labari annabi yace duk wanda ya samu damar ya mutu a Makka ko Madina yayi kokari ya mutu a can domin ni zan yi shaida ga wanda duk ya mutu a wajen kuma idan dujal ya bayyana Allah zai saukar da mala'iku su tsare Makka da Madina dujal ba zai shiga ba to amma duk da haka akwai arna a cikin Makka akwai arna a cikin Madina sa Abu Jahal da aina suke a Makka suke sa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul aina suke a Madina suke kuma idan suka mutu aka binne su manzo Allah yace sai dai zai tsaya a kofar gari yayi kururuwa na nasa su fito su bi shi amma dai ya shiga ciki bai isa ba hadisi mai lamba ta 871 حديث أبي هريرة حديث أبو هريرة رضي الله عنه ألا يكار مسيدا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم آياتي ala anqabil madinati malaikatun, ko a kusurwoyin Madina za a jirke mala'iku. Duk wata hanya da za ta shiga Madina sai an aje mala'ika a wajen. Duk wani lungu da zai kurda da kai tabarauniya hanya ya shigar da kai gari sai an aje mala'ika a wajen. La yadkhulu hatta'un, annoba ba za ta rinka shiga ba, walad dajjal, kuma dujjal ma ba zai rinka shiga ba. Allah ya tsare Madina daga wannan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mu ma Allah ka tsare Kano,
amin.
Allah ka tsare arewacin Najeriya, Allah ka tsare dukkan musulmi a duk inda suke. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabu Fada'ilil Madina, babun la yadkhulu ad-dajjal al-Madina. Babul Madinati tumfi shiraraha, an gane ko? Babun da yake magana akan Madina tana kore a shararan cikin ta. Mana ita Madina yana daga cikin ɗabi'ar ta, in kai mutumin banza ne ma garin baye maka dadi, dole sai ka fita. Wannan haka Allah ya sa wa garin. Idan kaga kana zaune a Madina kana jin dadin Madina, to alama ce ta kai mutumin kirki ne. Amma in mutumin banza ne, Madina ba ta zaunuwa a gare shi. Hadisi mai lamba ta 872, hadithu Abi Huraira, hadisin Abu Huraira رضي الله عنه ألا يكارى مسيدا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي أمرت بقرية تأكل القرى أن أمرتين دا انتفو نقري وان ديكي ما مي سورا قروروا يقولون يثرب متى ننقرن داسنا كيران سدسونا يثرب. Yathrib shine damuwa ko bakin ciki. To wannan shine asalin sunan Madina a da. Banda mun sha fada muna nana ta, Annabi ya canja mata. A madadin damuwa bakin ciki sai ya maida ita Madina. Amma da mutanen garin haka suke kiranta. Shi yasa Allah a cikin suratul Ahzab ya hakaito mana yadda suke fada, ya ahla Yathriba la muqama lakum al-yawma farji'u. Suna kiran junan su a filin Ahzab, suna cewa ya ku mutanen Yathriba, yau ba ku ga ta zama ba, farji'u ku koma gida. Mudafikai suke gaya wa mutane dan su fasa taron Annabi sallallahu alaihi wasallam, su sa a gudu a bar shi a filin daga. To sai Annabi ya canja mata suna daga Yathriba ta koma Madina. Kamar yadda kullum muke fada muke nanatawa, a canja wa kunci suna ta koma wani abu. Ai an canja ko? Har yanzu kunci kunci ce. To Allah yayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wahiyal madinatu, wannan gari wanda ke mamaye sauran garuruwa ya hadidiye su shine garin Madina. An gane ko? Tumfin nasa kama yanfil kiru khabasal hadid, tana tsaftace mutane ko dai ta sa su gyaru ko kuma ta kore su daga cikin ta, irin yadda wuta take tsarkake dauda karfe tsatsa kenan. Di yadda karfe ya lalace yayi tsatsa, da ka sa shi a wuta ya koni ya koni, aka fito aka buga shi, sai kaga ya komo fari daz yana kyalli. To irin yadda karfe wuta ke wa karfe haka, to haka Madina take wa baragurbin mutane in sun shiga cikin ta, ko dai ta mai da kai mutumin kirki. Saboda zaka ga ayyukan alkhairi din da imani ga sunan suna ta kai kawo, to kai ma dole ka busahu, ko kuma in ba haka ba sai dai ka bar garin. أخرجه البخاري إمام البخاري فتد وأن حديثي أتشين كتاب فضائل المدينة باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس حديثي ميلنبا تتلري تقوز دا سبعين دا أكو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث جابر لن عبد الله ألا يكارى مسيدا أن أعرابيا شوا ونمزون قوي كوم تمن قوي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام يو منزان الله شفا أكم مسلنشي مانا يا بيك أويا يا سلما يا يدا يا مبايع أكم زي مسلنتا. فأصاب الأعرابي وعكن بالمدينة سيما سسرا كوشي وانشنجن روا يكام ونم تمن كويا أتكم مدينة. فأتي الأعرابي ko fa atal arabiyyu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mutumin kauyen ya taso yazo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah aqilni bai'ati aqilni kazo kai mun zo biyar bai'ati cinikin da muka yi al-iqala shine ka sayarwa da mutum abu kana cikin bukata daga baya kuma sai bukatar ta warware sai ka dawo masa da kudin sa kace mai domin da kaya na an gane ko shine manzo Allah yace man aqala lil muslimi bai'atahu aqala Allahu afaratahu duk wanda ya mayarwa da musulmi kudin kayan sa wanda ya siyar mai lokacin yana cikin matsatsin bukata to shi kuma Allah zai kwaranye masa zunuban sa da haka idan mutum yazo yana cikin tsananin bukata ya kawo maka wani abu nasa yace sai karkaki siyasayin to amma lokacin da ya samu warwarar bukatar ya dawo yace ka siyar mai ko ga kudinka ka bashi kayan sa to kai masa haka akwai falala kwarai da gaske da haka shi wannan mutumin karkara da zafin ciwo ya ishe shi a Madina sai yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam daman sun yi ciniki sai yace ya ma'aikin Allah abin nan da na siyar maka ba ni kaya na ungo kudinka fa aba sai annabi yaki fa kharaja al-arabi sai mutumin kauyen ya fita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal madinatu kal khiri kun ga madina da kuke gani kamar zigazigi ce tanfi khabasaha tana warware daudatta wayasna'u dibuha sannan kuma kanshinta yana habaka da haka ita Madina duk mutumin da kaga ya shigo ta ya kasa zama to matsalar ba daga garin bane daga waye daga shi ne amma duk mutumin kwarai in yaje Madina garin dadi yake masa daidai yake da dabi'arsa ko a ina yake yaji yana son garin kuma garin sa jikin sa ya karbi garin wai zar garin ta yi masa daidai amma matukar ka shiga Madina kaji ka kasa sukuni to kai ne kake da matsala sai ka binciki kanka da kanka abinda wannan hadisi yake nunawa shi mutumin ba mutumin kirki bane shi yasa ya kasa zaman Madina kuma maganar annabi ya ki ya masa zobiya saboda daman ba dole bane falala ce dan da lokacin da aka siyar maka da abu kasiya ya zama nawa naka in kaga dama ka kyautar in kaga dama ka bayar to falala ce in kaga dama kai in kaga dama kar kai in ba kai ba za a zarge ka ba in kuma kai kana da falala kana da lada amma ga musulmin kwarai shi ma ba wai ga kowa ba shi ko wannan alamar ba mutumin kirki bane ko akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab al-ahkam babu man bai'a thumma istaqala li bai'ihi hadisi mai lamba ta 874 hadisu zaid bin sabit radiyallahu an hadisun zaid dan sabit al-ansari Allah ya kara masa yadda sannan malamai suka ce kafin mu fassara wannan hadisi abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yaki ya ba wancan mutumin kayan sa da ya siya ya mayar masa da kuɗin saboda yana shirin ya bar Madina kuma shi a matsayin muhajiri ne mutumin da ya hijira kuma bai halatta ba ya bar garin da ya hijira ya koma garin sa na da in yayi haka ya ci baya a rayuwa bai ci gaba ba to a wannan lokaci in ka taimaka masa kamar ka taimaka masa ne akan barna shi yasa annabi ya ki yadda yayi me ya masa wancan falalar ya mayar masa da kayan sa da suka yi ciniki saboda in yayi haka zai samu karfin guyo barin Madina shi kuma annabi ba so yake ya bar Madina ba in ya batta to ya ci baya ne a rayuwa hadisin Zaid dan Sabit Allah ya kara masa yadda kale yace annin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale yace inna hatayba mazala yace ga ta nan dai daibatu mai dadin kanshi mai dadin zama ita ce Madina yana daga cikin sunayen da annabi ya sa mata daiba akan ce da ita daiba ko daba daiba ko taba ma'ana mai dadin kanshi mai dadin yanayi mai dadin zama tun fil khabasa tana goge dauda da kazanta daga jikin mutum da kuma zuciyarsa kama tumfin nara khabasa al-fidda kamar yadda wuta take goge ko wanke tsatsar da ke jikin azurfa idan an sa a cikin wuta. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabut tafsir suratul nisa babun famalakum fil munafiqina fi'atayn babu man arada ahla al-madinati bisu'in azabahu Allah. Babin da yake magana akan duk wanda ya nufi mutanen Madina da wani mummunan abu, azabahu Allah, sai Allah ya narkar da shi, sai Allah ya mai masa da sharrin sa kansa. Wannan ku ba komai yake nuna ba, face falalan Madina da falalan mutananta, ka nufe su da sharri, kaikayi ya koma kan mashekiya. Hadisi mai lamba ta 875, hadisu Sa'ad ibn Abi Waqqas, hadisun Sa'ad dan Abi Waqqas, Allah ya kara masa yadda. Kale yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, la yakidu ahlal madinati ahadun illa in ma'a kama yanma'ul milhu fil ma'i, ba wanda zai nufi mutanen Madina da sharri da makirci face sai ya narke irin yadda gishiri yake narkewa a cikin ruwa. Ma'ana sai Allah ya lalata shi, sai Allah ya wargaza shirin sa. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihin sa kitabu fada'ilil madina babu ismi man kada ahlal madinati, babin da yake bayani akan zunubi da laifin wanda ya nufi mutanen Madina da makirci. Babu targhib fil madinati inda fathil amsari, babin da yake magana akan kwadaitarwa game da Madina a yayin bude sauran burane. Idan kaga sauran garuruwa suna habaka suna barin kasa, to ka sani Madina tana da falala, karkace zaka batta ka koma wa'incan sababbin garuruwa, musamman a irin wannan yanayi, to falalan Madina tana dada barin kasa. Hadisi mai lamba ta 876, hadisu Sufyan ibn Abi Zuhair, hadisun Sufyan dan Abi Zuhair radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda. Annahu qala, yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, tuftahu al-Yamanu, za a bude Yaman, za ta zama garin musulunci, garin musulmi. Fayati qaumun, wasu mutane za su zo, ya busuna, haka ne, ya busuna, fayahtamiluna bi ahalihim, haka ne, fayatahammaluna bi ahalihim, waɗansu mutane za su zo ya busuna, suna sace-sace ko suna ayyukan da ba daidai ba, ayya suquna dawabahum ila al-Madina, suna kai ciccidowa tuttudowa, suna tahowa da su da dabbobinsu da iyalansu zuwa ga Madina. Fayatahammaluna bi ahalihim, sai su dauko abin hawa su da iyalansu, wa man ata'ahum, da wanda yake biye musu, wal madinatu lahum law kanu ya'lamu khairul lahum wa law kanu ya'lamun. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wannan lokaci Madina ta fi musu alkhairi, ina ma dai a ce sun sani. Ma'ana lokacin da za a bude Yaman, mutanen Yaman za su baro garin, za su fantsama duniya, to shine manzo Allah yake bada labari da za su nufo Madina a wannan lokaci da ya fi musu alkhairi. Manzo Allah yace wa tubtahu shamu, haka sham ita ma za a bude ta. Fayati qaumun, wasu mutane za su zo ya busuna, suna tuttudowa. Fayatahammaluna bi ahalihim, su taho da su da iyalansu. Wa man ata'ahum, da bayin su. Wal madinatu khairul lahum, a wannan lokaci su ma Madina ta fi musu alkhairi, law kanu ya'lamuna, da sun sani. Wa tubtahu al-Iraq, kuma za a bude Iraqi ita ma. Fayati qaumun yabussun, mutane za su zo suna cincirindo suna tuttudowa. Fayatahammaluna bi ahalihim, su taho da su da iyalansu. Wa man ata'ahum, da bayin su. Wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, kuma su ma Madina ta fi musu alkhairi, inda a ce sun sani. Ma'ana duk waɗannan mutane da za a bude garin su su fita daga garuruwan, su fantsama a duniya da Madina suka taho da yafi musu. To kaga wannan shine mahalli shahid na ana so mutum in ya samu dama ya je ya zauna a Madina, zaman zai zame masa alkhairi domin zai samu gettuwa da ci gaba ta fuskar imani. Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu Fada'il al-Madina, babu man ragiba anil madinati, babun fil madinati hina yatrukuha ahluha, babun da yake bayani akan Madina lokacin da ƴan garin za su washe garin. Ma'ana duk da wannan falala da Madina take da shi, akwai lokacin da mazaunanta kuma za su washe ta, abin nufi za su tafi su batta su koma wasu wajajen daban saboda wasu dalilai na daban. Hadisi mai lamba ta 877, hadisi Abi Huraira radiyallahu an, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, kale yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa, yatrukuna almadinata ala khairi ma kanat, mutane za su bar Madina tana cikin kyakkyawan yanayi, ba wai don wata matsala ba, a'a, amma haka kawai za su batta saboda wani uzuri ko wani dalili da ya samu. La yaghshaha illa al-awab, a wannan lokaci ba wanda zaka tara a Madina sai al-awab. Al-awab sune dabbobin dawa, irin su kura, irin su zaki, irin su damusa da kare, da dukkan dangin dabbobi masu cin nama kuma masu tsoratarwa. Annabi ya ce mutane za su tafi su bar Madina, zai ka zo ka tarabba abinda zai kasance a cikin tafaci dabbobin dawa. Yuridu awafiyas siba wa tayr, yana nufin dabbobi masu farauta na zakoki da kuma tsuntsaye. Tsuntsaye ma a sama akwai masu farauta masu cin nama, irin su mikiya, irin su angulo, ko wa akhiru man yuhsharu ra'iyani min muzaina, na ƙarshen wanda za a tayar wasu makiyaya ne guda biyu daga ƙabilan Muzaina. Yuridani al-Madina, suna nufin zuwa Madina sai annoba ta cin musu, sai su faɗi su mutu a hanya. Yan iqani bi ghanamaihima, to idan an zo za a tashi alkiyama, su waɗannan mutanen su biyu za a fara tashi, daman sun taho ne suna nufin su shiga Madina sai alkiyama ta cin musu, suka faɗi suka mutu. A lokacin suna yi wa dabbobinsu kururuwa, irin tsawar da mai kiwo yake wa dabba ko tumaki, kyakkyak ko wani abu makamancin haka. Fai jidaniha wahshan, idan suka shiga Madina su waɗannan mutane, fai jidaniha, za su tadda ita wahshan, ta zama daji, daji irin matattarar dabbobi irin na dawa masu ban tsoro. Hatta idza balaga saniyatal wada, su waɗannan mutane guda biyu da sun isa wajen da ake kira da saniyatal wada, waje ne a Madina, kharra ala wujuhihima, su ma sai su faɗi akan fuskokinsu nan take su mutu. To wannan malamai sun ce yana daga cikin akhbaru sa'a, abubuwan da za su faru kafin alkiyama ta tashi. Duk abin da kake gani na raye garin Madina da ake a yanzu, da kai ziyara da ibada da ake a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kafin alkiyama ta tashi sai wajen ya zama kango, sai wajen ya zama kango, ya zama kamar ungurmin daji, ba komai a wajen sai me, sai dabbobin dawa masu ban tsoro da makamantan haka. Da haka abin da wannan yake nunawa, dukkanin mutumin da ya samu dama ko iko ne ya kai ziyara irin waɗannan wajaje, to ya kadda ya sakaci, ya yi ƙoƙari, ya yi kafin lokacin da damar za ta ƙure masa, ko dai ya zama wajen ya zama ba yadda yake a yau ba, kamar yadda manzo Allah ya labarta, ko kuma ya zama dama ta ka samu ka shiga ɗin cikin sauƙi, a hana sakamakon wasu dalilai na wasu abubuwa da za su iya faruwa a duniya. Tunda ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ya ce ku yi hajji kafin a hana ku. Hanawar ba shi ne a ce ba za ka je aikin hajji ba, a sa waɗansu sharuɗin da ba za ka iya cikawa ba, ko kuma a ce ɗin ba za kan ba ma saboda wasu dalilai, irin abin da ya faru kaga a shekarun baya na annoba corona da sauransu. Ko ma gaskiya ce ko ƙarya ce dai, oho, an yi amfani da ita dai an hana me aikin haji da umara da sauransu. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabu Fada'il al-Madina, babu man ragiba anil Madina. Babu ma baina al-qabri wal minbari rawdatun min riyadil janna. Babin da yake bayani akan tsakanin kabarin annabi da minbarin sa dausayi ne daga cikin dausayin aljanna. Ma'ana ƙasa ce Allah subhanahu wata'ala ya debo ta aljanna ya shimfida ta a wannan waje. To amma shin ma bainal qabri ne ko ma bainal bait? Shi hadisi baitu yace amma malam yayi tarjuma da qabr. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yace tsakanin gidana da munbari na kasar aljanna ce Allah ya sa aka shimfida min nake tafiya akan ta. Ba ka ganin shugaban kasa ko gwamna ko wani mai daraja in zai tafiya ana sa masa red carpet. To shi manzo Allah ya fi karfin ya taka red carpet. Shi sai dai a dauko masa kasar aljanna gaba daya a sa masa. Saboda yadda yake zariya a wajen ya fito daga gidansa ya taho masallaci ya hau munbari ya yi wa mutane huduba. To sai Allah ya sa aka kawo kasar aljanna aka shimfida masa. To shi yasa annabi ya labarta yace tsakanin gidana da munbari na dausayin aljanna ne. To amma cikin hikimar Ubangiji da annabi ya rasu kuma a gidansa ya rasu, su kuma annabawa inda suka mutu anan ake binne su, ba a dauka gawo su a kai ta wani waje. To sai zama cewa gidan ya zama me? Ya zama kabarin sa. Tunda a gidan ya rasu a dakin Nana Aisha anan aka haka aka binne shi. To yanzu kaga idan malamai sun ce tsakanin kabari da gida da munbari su sun yi magana ne da abin da yake a halin yanzu, shi kuma annabi ya faɗa abin ne mai a halin da, domin lokacin da yake faɗa magana bai rasu ba, da haka a lokacin babu kabarin sa. An fahimci wannan? Za ku ga shi abin da malam yace babun ma bainal qabri wal minbari rawdatun min riyadil janna. Amma a hadisi ba za mu ga ma bainal qabri ba, sai dai ba bainal bait wal minbar. Ina fata an fahimta. Hadisi mai lamba ta 878, hadisu Abdullahi ibn Zaid al-Mazini, hadisin Abdullahi dan Zaid al-Mazini al-Ansari radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna, tsakanin gidana da munbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna. Ma'ana ƙasa ce mai ni'ima, domin wannan waje shi ake kira da rauda. Rauda shine ƙasa mai ni'ima, kamar da turanci kace garden, da hausa kace mai lambun shakatawa. Ba wai lambun tumaturi ko albasa ko tattasai ba, a'a lambun shakatawa wanda ake shuka kayan jin daɗi, fulawoyi wanda ido zai gani da wanda za su ba da sanyin waje, a sa kuma abun zama da sauransu. To wannan shi ake kira da rauda a larabci, jam'insa shine riyab. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin gidana da munbari na dausayi ne na aljanna. Malamai suka ce duk duniya ba wani waje da ya tabbata cewa ƙasarsa ta aljanna ce sai wannan wajen. Shi yasa zaka ga idan mutane suka je ziyara kabar Madina, masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna kokari su shiga rauda su yi me, su yi sallah. Idan ka shiga wajen fa kamar kana aljanna ne, gashi baka mutu ba amma ka shiga aljanna, ka je ci rani ka dawo. Ka ko wanda yake da rabo ai ya kamata ya je. Alhamdulillah mu kan mun je, wanda bai je ba Allah ya bashi iko ya je. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu Fada'il as-Salafi Masjid Makkah wal Madina, babu fadli ma bainal qabri wal minbari. Hadisi mai lamba ta 879, hadisu Abi Hurairah radiyallahu an, hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda. Anin Nabi sallallahu alaihi wa sallama qala, daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna, tsakanin gidana da munbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna. Wa minbari ala haudi, da sanna mazala ya ce kun ga wannan munbarin na da nake hawa in yi wa'azi a kan tafki na yake. Tafkin annabi shine tafkin me? al-kawthara taukin al-kawthar da Allah yace inna a'tainaka al-kawthar to maza Allah yace dausayina a munbarina yana kan tafkina ne to anan malamai sun yi maganganu akan cewa a aljanna idan al-qiyama ta tashi kasar wajen ita ce Allah zai maida ita ta zama me daus a ta zama tafkin al-kawthara kasar inda munbarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake domin sau da dama zaka ga waje da ba ruwa bane daga baya kuma sai yazo ya zama me ruwa da ba ruwa a wajen amma daga baya kuma sai wajen yazo ya zama ruwa suka ce haka ake nufi mana in al-qiyama ta tashi inda annabi yake hawa yake yin salla yake yi hudubar juma'a a masallacin sa to wannan wajen ne Allah zai maida shi ya zama tafkin al-kausara wanda kuma za a sha in an sha sai a shiga aljanna Allah ka ba mu ikon sha akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu fada'il as-salafi masjid makkah wal madina babu fadli ma baina al-qabri wal minbar babu uhudun babun uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu babin da yake bayani akan dutsen uhudu bazala yace jabalun dutse ne yuhibbuna yana son mu wa nuhibbuhu mu ma muna son sa ashe kenan dutse ma yana soyayya ko malamai suka ce abubuwan da ba su da rai su ma suna da wasu dabi'u irin na mutane masu rai ko in ce abubuwan da ba sa motsi domin suna da rai sai dai ba irin namu ba su ba sa motsi su tashi daga nan su koma can dutse in zaka aje shi anan shekara miliyan nan zaka zo ka tadda shi baya canja waje da kansa sai dai a canja shi amma kuma dutse yana girma kamar yadda jikin dan adam yake girma ai wannan sanannen abu ne ko to sannan dutse yana magana sai dai ba ma jin maganar sa dutse yana soyayya yakan so shi ma akan so shi an gane ko to wannan dai ya tabbata qur'ani ya tabbatar wa da abubuwa marasa motsi dabi'u irin na ɗan adam kamar me kamar wuta qur'ani ya tabbatar mata da gani ya tabbatar mata da huci ya tabbatar mata da fushi bal kazzabu bis sa'a wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira idza ra'athum kaga ra'athum in ita wutar ta gano su ashe wuta tana gani idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira in aka ta hango su daga nesa sai su ji ta tana fushi tana gunji a wani wajen Allah ya ce takadu tamayyazu minal ghaiz takadu ta kusa tamayyazu ta tsatsage minal ghaiz saboda fushi ita wa ita wutar jahannama to kaga wuta kenan tana fushi wuta tana gani ana ji ko to haka nan Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa da fata magana ya tabbatar wa da hannu magana wanda duk su ma waɗannan baya daga cikin ɗabi'un su yin mai magana asali al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra to da ire-iren waɗannan da aka dutsen Uhudu manzo Allah ya tabbatar masa da yana so kuma ya tabbatar da shi ma yana son sa ina ma ni ne shi a ce annabi ya ce yana son ka ai kaga majin dadi annabi ba zai so ka ba sai in Allah yana son ka ma'ana wannan ya nuna maka Allah yana son dutsen Uhudu shi yasa annabi ma yana son dutsen Uhudu kuma dutsen Uhudun nan a ina yake ne a Madina kaga wannan ya nuna maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana son Madina Allah ma yana son Madina wannan ma ya isa ya nuna maka daraja da falala ta Madina hadisi mai lamba ta 880 hadisu Abi Humaid hadisin Abu Humaid an-Sa'idi kale yace aqbalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min ghazwati tabuk mun dawo da mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga yakin tabuka hatta idha ashrafna ala al-madina har sai da muka yi tudu muna hango madina a gane ko muka hango madina daga nesa qala sai annabi yace hadhihi taba kamar yadda na gaya muku ko ana ce da ita taiba ana ce da ita taba a can an ce taiba anan kuma sai aka ce taba hadhihi taba ga taba nan inji annabi yana nufin madina wa hadha uhudu wannan kuma uhud ne jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu annabi yace dutse ne yana son mu muna son sa sallallahu alaihi wa sallam da haka dutsen uhud yana son annabi kaga wannan ya nuna maka cewa dutsen uhud dutse ne mai imani an gane ko dutse ne mai imani domin son annabi mai imani ne da haka dutsen uhud yana da imani أخرجه البخاري إمام البخاري فتد وأن حديث أشين كتاب المغازي باب حدثنا يحيى بن بكير باب فضل الصلاة بمسجد دي المكة والمدينة باب ديك بياني أكم فلل الصلاة أما صلاة قدابيو نمكة دن مدينة حديث ميلمبة تقري تقصد تمانين دي حديث أبي هريرة حديث أبو هريرة رضي الله عنه ألا إكار مسيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم آياتي صلاة في مسجدي هذا صلى أما صلى تينا ونن خير من ألف صلاة ياف صلى دبو فيما سواه أونن دباشيبا صلى دبو أنكي صلى ركعة يا مدينة ونسي أي إرنتا سو دبو أون وجيكا يكاموكا أما ركعة بيتي هكا nafila ce haka in farilla ce ma haka wanda yayi azhar ɗaya a masallacin Madina sai kai azhar dubu in ba a Makka ba ba a Qudus ba a kowane masallaci ne na duniya kafin ka kamo shi wata miyar sai a makota manzo Allah yace illa al-masjid al-haram sai dai in a masallacin Makka yayi to yi ku a masallacin Makka ya ma fi a masallacin Madina أخرجه البخاري إمام البخاري فتد ونا ديسي كتاب فضائل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب ديك بياني أكل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد باء نكقر انت فيها سي إذوا قديم مسلاة أكو كي يقزلي كتور جكا كهو أبن هوا كو موتا كو جاكي كو أدوكي كو الفدري كو جرجن سما zuwa wani masallaci ba a yi sai me sai ɗayan masallatai guda uku ba kuma ni na faɗa ba lantana a ce ai da man dan izala ne ya zai so masallacin kaza masallacin kaza masallacin kaza me gayya me aikin ne ya faɗa ba da lada in kuma kace a to ka san da wa kake magana kuma in da gaske kana son sa dan me kuma kake saba wannan ka'idar tasa ya ce kar ai kuma kake yi a gina masallaci dan a kishiyanci na annabi a gina wajaje dan a kishiyanci na Allah da ma'aiki kuma a rinka daukan hankalin mutane zuwa ga can ana propaganda ana bada falaloli na ƙarya ce in ka je wani masallaci zaka samu falala kaza ka ziyarci wali kaza wali ya kai annabi ne to ka je ka ziyarci annabi mana ka kosa da ziyarci annabi ne zaka tafi ziyarci wani wali kowane wali ka je ziyartar sa kana da wani lada ne gaya mun ziyarta wani wali yana da lada me ladan nawa ne waye fada a ina aka fada hasali shi wali wani da aka binne shi a masallaci kuskure aka yi ma laifi aka yi waye ce a binne shi a masallaci shi annabi ne ko annabi ba a masallaci aka binne shi ba a gidansa aka binne shi saboda ka'idar su annabawa inda suka mutu anan ake binne su ba a daukar gawarsu akai ko ina manzo Allah ya faɗi wannan su annabawa inda suka mutu anan ake binne su ba a dauka gawarsu akai ko ina to manzo Allah a gidansa ya rasu aka binne shi a gidansa wani sarki ne daga cikin sarkin daular Banu Umayya da yazo ƙara masallacin annabi sai ya shigo da gidan saboda mutane sun yawaita musulunci ya faɗaɗa yanzu masallaci ba ya isan mutane ga masallaci ne ga gidan liman kawai sai ya hado gidan liman din ya shigo da shi masallaci sakamakon shigowar kabarin kenan amma asali kabarin ba a ciki yake ba a zamanin Abubakar kabarin Annabi baya cikin masallacin sa, zamanin Umar haka, zamanin Usman haka, zamanin Ali haka, sai lokacin Walid ibn Muslim, ɗaya ne daga cikin khulafa na Bani Umayya, ƙarshen zamani lokaci yayi nisa, yayi wannan aikin na fadada masallaci, ya shigo da kabarin Annabi, ya shigo da ɗakin Nana Aisha, wanda shi kuma ɗakin Nana Aisha anan Annabi yake kwance. Shi yasa malaman musulunci suka ce yayi kuskure, wannan ba daidai ya aikata ba. Duk sauran halifofi a baya sun fadada masallaci. A zamanin Sayyidina Umar an gina masallacin Annabi an ƙara shi, a zamanin Uthmanu an gina masallacin Annabi an ƙara shi, amma duk in za su ƙara ba sa shigo da bangaren gidansa, saboda kada kabarin ya shigo mina masallaci. To kaddara shi Annabi kabarinsa ya shigo masallaci, kai Annabi ne? Idan ana gaya musu irin wannan sai ce ai Annaba ma kabarinsa, to kai Annabi ne? Za ka rinka kwatanta kanka da su? Abu nawa Annabawa suka yi kuma baka isa kai ba? Annabi yana kwana uku yana azumi, bai ba sahur ba buɗe baki, kai kai mun magani ko ba haka ba? Amma saboda tsabar rawar kafa da abin nan, sai ka ce zaka koyi da Annabi, akwai abin da ba zai yi kai koyi da shi ba, ba ma a koyi da shi a irin wannan babin. Manzo Allah matansa tara a lokaci daya, duk matan aure ne, kai kai saka aure mata tara, sai dai ba ma guje ne kai, amma in dai musulmi ne kai to ƙarya kake yi. Shi dan musulmi adadin matansa kasu ce nawa? Hudu. Fanki huma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana mutun yayi tafiya kawai dan ya je wani masallaci, tafiya mai amsa sunan tafiya, ba daga unguwa zuwa unguwa ba, daga gari zuwa gari, ko daga ƙasa zuwa ƙasa. Yanzu ka ba daga nan zaka iya tashi ka tafi masallacin biyu ke, ka tafi masallacin gadan kai, wannan duk a gari ne. Wannan ba a kiransa da shaddur rihal. Shaddur rihal shine daure jaka da daura siddi da tana da guzuri, wannan ku sai in za a bar gari ake yi. To shi Annabi yace kar a yi. Amma a Madina manzo Allah da kansa yakan bar unguwa ya je wata unguwa ya salla a wani masallacin. Masallacin Quba duk a Madina yake. Annabi duk ran Litinin yana barin masallacinsa ya tafi Quba ya je ya salla raka'a biyu a wajen. Kuma yace duk wanda ya je masallacin Quba ran Litinin ya salla raka'a biyu, ladan umra ake bashi. Kaga wannan a unguwa ne, dan kada wani ya zo ya maka ya shaka musalla, ya rikita ma lissafi, yace to ai kai ma kana zuwa masallacin biyu ke, ai kana zuwa gadan daya. A wannan tafiya ake nufi? Wannan unguwa ce ba tafiya bace. Amma ka bar nan ka tafi Senegal, ka bar nan ka tafi Kaulaha, ka bar nan ka tafi, dan muna nana ta wannan kalmar ne saboda nan ake zuwa. Ga yamin musulmi ina suke zuwa in ba maka ba, ba Madina ba, sai masu zuwa Kaulaha, ba zuwa wani waje sai Kaulaha, saboda can ma an gina wani kauye an ce wai sunansa Madina, an gina wani masallaci shi ma an kwaikwayi na Madina, an sa kabarin wani shehi a masallacin an ce shi ma nan wai raudarsa ce, wai raudar shehuwa ne. Ka ji kazantar magana, wallahi kazantar magana, a ce kazana Annabi kai ma a ce naka, wannan rashin kunya ta kai rashin kunya. Kazantar magana turma, sabo sabo ba a baki na ban ji yara, har da wannan bai ma dace ba. Tayu shehin ba shi yayi ba, amma dai wanda suka yi sun saba wa Allah, sun saba wa manzo Allah, in dai sun san waɗannan hadisan, kuma na san sun san su, sun san su, so suke dole sai sun yi wa manzo Allah kishiya. Muna faɗa wannan muna nanatawa, fakewa ake da guzuma a harbukar sana, a fake da ana son Annabi, amma so ake ai masa ne kishiya. Duk wani abu da ake wa Annabi sai kaga sai an dawo ana yi wa shehunnai, kuma sai kaga na shehunnan ya fi na Annabin. Yanzu za a yi maulidin shehi, ina ma bayani, ka gwada ka gani, da na shehi da na Annabi wanne yafi? Amma dan a ribaci zukatan mutane da na Annabi aka fara, sai kuma aka dire inda ake so a dire. To ya kamata mu gane wannan ba soyayya bace, fakewa da guzuma ne a harbukar sana. Hadisi mai lamba ta 882, حديث أبي هريرة حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن لا يكارم سيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale yace la tushaddu rihalu ba a daure guzurin tafiya ko daura siddin tafiya ko yin takanas illa ila salasati masajid masajida sai dai izuwa masallatai guda uku in dai waje masallaci ne kai tafiyar gari da gari dan zuwa wajen a to sai dai in dayan masallatai uku ne nan tafiya fa ana nufin ta ibada ba wai ka tafi dan za a yi wani wa'azi ba kaga wa'azi ne ya kai ka ba wai dan ka je kai sallah a wajen ba ka je an gane ko ba wai ka tafi wajen kila dan za a yi lancin na bude masallacin ba masallaci ne sabo aka bude musulmi su taho daga garuruwa a zo a bude wannan daban ana maganar tafiyar ka je dan me dan ibada a wajen kana jin zaka samu wani lada ko wata falala to ba wani masallacin da ake wa haka duk duniya in jima aiki sallallahu alaihi wasallam yace sai masallatai guda uku almasjidil haram masallaci mai alfarma shine ka'aba wa masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam da masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine masallacin madina wa masjidil aqsa da masallaci mafi nisa shine masallacin qudus masallaci mai albarka subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir أخرجه البخاري إمام البخاري يبتدى وانا حديثي شين كتاب فضائل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل مسجد قباء باب ديكي بياني أكام فللا مسلا چون قباء وفضل الصلاة فيه دا فللا السلا أتكنسا وزيارته دا كيمس زيارة شو أنا مسلا چي نقباء نقباء shine wanda na gaya mana dazu shi masallacin Quba yana nan a Madina da Quba din ba cikin garin Madina bace da kauye ne a bayan Madina to amma Madina ta mamaye shi yanzu Quba cikin Madina take kamar da duk ungwannin da suke bayan Badalar Kano ne da ba Kano bace nan ba bacira da ba Kano bace amma yanzu fa Kano ce da irin su binnan irin su Kundila irin su BUK New Side da sauransu duk wannan wajen Kano ne amma yanzu fa gari ya shigo da su gari ya cin musu to haka Quba take da wani kauye ne kan ka shiga Madina lokacin da annabi yayin hijira daga Makka ya zo Madina anan ya fara sauka nan aka fara Juma'a ta farko kafin annabi ya gina masallacin sa a masallacin Quba aka fara Juma'a farko a duniya an gane ko to wannan alƙawari da annabi sallallahu alaihi wasallama baya mantawa da shi na saukar sa a Quba da yin sallar Juma'a ta farko da ya fara yi anan ya sa duk mako kuma yakan kawo masallacin ziyara to shi ma wannan masallaci ya tabbata a ziyarce shi yasa yanzu idan ka je Madina cikin wajajen ziyara akwai ina masallacin Quba kuma in kana da ilimi karka yadda ta kare su jaka kawai su kai ka ranar Juma'a ko su kai ka ranar Alhamis ko su kai ka ranar Lahadi sun shaka musalla in kana da ilimi cewa kake ba za ka je ba sai ranar Litinin saboda Litinin ne in ka je kai sallah raka'a bi rakkin rak'a wajen kana da ladan umra amma in ka je Alhamis ba wannan in ka je Asabar ba wannan in ka je abin nan Juma'a ma ba wannan hadisi mai lamba ta 883 حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله يكره مسيدا قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ياتي مسجد مسجد قباء ينا زوا مسلاچن قباء راكبا وماشيا وني لوكاتي يتفي اكن ابن هوا وني لوكاتي كما يتفي اقر صلى الله عليه واله وسلم امام البخاري ابتدى وانا حديث في كتاب فضائل الصلاه في مسجد مكة والمدينة باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا أبدا مكة في الآية زمديدي الله يحد أما ألادا أبدا مكة كسكري الله يفهمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته